Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. A yau Talata 25 ga watan Agusta shekara ta 2020, wanda ta yi daidai da 6 ga watan Muharram shekara ta 1442, inda agogon gundumar Columbia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Madina Tahiru mai shanu da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin a wannan lokaci. Amma kamun ku ji abin da muke tafi da su, bari mu fara da kanin labarai.
Bayan shafe kwanaki uku ana tattaunawa tsakanin sojoji da jami'an ECOWAS a kasar Mali domin samar da maslaha bayan juyin mulkin kasar. Har yanzu dai an kasa cimma wani takamaiman abu. Gwarzon guje-guje na duniya Usain Bolt ya kamu da cutar coronavirus. Ana zaman ɗarɗar a jihohin Texas da Louisiana na Amurka saboda mahaukaciyar guguwa mai lakabin Laura, wadda ake ganin za ta ƙara tsanani a yau.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan. Bayan labaran duniya, za ku ji inda aka kwana akan wasu maƙudan kuɗaɗe da gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da a kashe su don ɗaukan 'yan sintiri na cikin al'umma. Hakan muna ɗauke da rahoto akan bunƙasa tattalin arziki. Kana idan muka leƙa jihar Plateau kuwa, tsohon shugaban babban bankin Najeriya na kai ruwa rana da hukumar 'yan sanda. Daga bisani sai mu kawo muku shirin noma tushen arziki, wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muna. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara jin halin da duniyar ta wuni.
A cikin shekaru hudu da suka gabata, tsarin da jam'iyyar Republican take bi wajen gudanar da harkokinta ya je daidai da yadda shugaba Donald Trump ke mu'amala da kasashen waje da aiwatar da yarjejeniyoyi da kuma kiran da yake yi na a rage kai dakarun Amurka a kasashen waje. Saboda cutar coronavirus, jam'iyyar bata fito da wasu sabbin manufofinta ba a wannan karon. Sai dai a cikin wata sanarwa wacce jam'iyyar ta fitar a birnin Charlotte dake North Carolina, Republican ta ce idan ta samu damar rubuta sabbin manufofi, tabbas za ta goyi bayan ayyukan Trump. Dama dai jam'iyyar ta saba goyon bayan manufofin Trump da suka shafi kasashen waje, musamman wanda yake bayar da fifiko ga Amurka, wato America First, wanda ya yi amfani da shi wajen yakin neman zabensa a shekarar 2016 da kuma jiya Litinin. Za a dinga yi wa ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrats Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris gwajin cutar coronavirus akai-akai, a cewar wani hadiminsu. Hakan na zuwa ne yayin da ranar zaben shugaban ƙasar ke ƙara tunkaruwa, kuma ake sa ran watakila kafin nan za su iya gudanar da yakin neman zabensu a bainar jama'a. Tun ɓarkewar cutar, Biden bai cika shirya tarurruka a bainar jama'a ba. Amma bayan da jam'iyyarsa ta zaɓe shi a matsayin ɗan takararta a hukumance a wurin babban taronta na ƙasa da aka yi a makon da ya gabata, yakin neman zaɓen na ƙoƙarin wato daɗa wanzuwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ziyarci Sudan a yau Talata, yayin da gwamnatin Trump ke ƙoƙarin tilastawa ƙasashen Larabawa hulɗa da Isra'ila. Pompeo zai gana da Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok da kuma babban shugaban majalisar koli ta kasar Abdullah Fatih Al-Burhan. Pompeo zai kuma tattauna da su kan goyon bayan da Amurka za ta ci gaba da bayarwa a kokarin kafa gwamnatin farar hula a Sudan. To, Hamdok ya zama Prime Minister ne a ƙarshen watan Agusta bayan da sojoji suka hambarar da shugaba Umar Al-Bashir bayan watanni na zanga-zangar adawa da mulkinsa na tsawon shekaru 30.
Yanzu bari mu je ga rahotonmu na farko. Tun bayan amincewa da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi na ware zunzurutun kuɗaɗe da suka kai naira biliyan 13 don inganta tsaro a wani shiri da take yi na ɗaukar 'yan sintiri da ake kira community policing a Turance, don taimakawa jami'an tsaro wajen murƙushe miyagu a cikin al'umma. na tambayi gwamnan jihar Nasarawa engineer Abdullahi Suli ko wannan shirin na da bambanci da shirin samar da ƴan sanda mallakar jihohi.
ƴan sanda mallakan jiha daban ne da shi wannan community policing da ake nufi. Su ƴan sanda na jiha suna zaman kansu ne, wayannan masu magana akan wannan da suke nema, suna neman ƴan sanda ne masu jaban kansu, inda muka sani a wayansu kasashe kamar America zaka ga akwai ƴan sanda na gari, ƴan sanda na jiha da ƴan sanda na tarayya. To su community policing ba haka yake ba. Community policing wato mutane ne masu kula da tsaron kansu. Za a samu jama'a ne wa'anda su suka fi sanin wa'annan gari, su suka san wane ne bako, su suka san waye shigo, su suka san lungu-lungun gari, su suka san inda za a iya tafiya a yi mugayen ayyuka. To su suka san inda za su je su kama irin wa'annan mutane. To su idan sun kama wa'annan mutane, suna ɗaukan su ne su danka wa hukuma, don hukuma ce za ta yi duk wani abin da ya kamata a yi musu, amma ba su ne za su yi ba. To kaga bambancin su kenan da wannan ƴan sanda da kake faɗi. So mu abin da muka duba kenan muka ga ya dace. Misali idan aka kama mutane aka shiga da su cikin daji, to irin wa'annan vigilante da suke cikin community policing ɗinmu su ne za ka ga sun ma ci gaba, suna nuna ma hukuma na ƴan sanda da DSS abin nan ga inda ya kamata abin nan, ga ƙauyen da ya kamata abin nan, ga lungun da ya kamata, ga wurin da za a iya ɓoyewa da sauransu. To kaga wannan ya bambanta da wannan da kake nufi.
Idan ana wannan magana na su waɗanda za su yi wani aikace-aikace, ta yaya za a tantance su a tabbatar da cewa waɗannan su ne na gari wanda za su yi aikin da ya dace a cikin wannan al'umma?
Su ba a kwashe su kawai haka ba tare da tsari ba. Ai, akwai tsarin da aka bi, akwai kowanne an ɗauke shi, akwai kuma uniform. Lokacin da aka gama musu, akwai uniform da za a zo a basu. Misali, wanda yake da uniform na vigilante zai cire ya sa wancan na community policing. Saboda haka yanzu wannan kuɗi da kake magana an ce an bayar, yanzu ba jihar da ta samu ko kwabo daga cikin wannan kuɗin. Saboda haka mitin da muka yi shekaran jiya nan ne aka kafa wani sabon committee wanda za ta zauna da ministan kuɗi da shi babban shugaban ƴan sanda na Najeriya baki ɗaya, Hassan Adamu, da duka dai sauran waɗanda suka dace a zauna tare da su. Saboda a tsara yaya za a yi wurin siya wa waɗannan mutanen uniform da za a basu. In akwai wani ɗan makamai ne ma da za a basu, ya za a basu irin waɗannan makaman? In akwai taimako ne da za a basu, yaya za a yi wannan? So yanzu ne kuɗin da an ce an bayar, amma ko kawo bai fito ya je wani jiha ba tukuna.
To ana iya cewa kenan su waɗannan da za a ɗauka za a basu albashi mazaunin ma'aikatan gwamnati kenan?
Kwarai da gaske ba za a ce albashi ba, amma dai za a basu allowance na kowane lokaci. Saboda mutum za a bashi abin da zai dinka kula da kanshi, don mutum ba zai tashi a yana irin wannan aikin kuma shi ne aikin da zai ba tare da wani aiki ba, sannan a ce kuma ba za a bashi wani abu na kashewa. Saboda haka za a basu wani abu hakkinsu da za su rinka kula da kansu.
Kada dai ku manta kuna iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata da kuma bibiyar mu a shafukan yanar gizo Facebook, Twitter da Instagram, ko kuma shafin mu na voahausa.com. Yanzu kuma ga Madina da labaran duniya kashi na biyu.
Gwarzon guje-guje na duniya Usain Bolt ya fara killace kansa a gidansa da ke Jamaica bayan da ya kamu da cutar coronavirus jim kaɗan bayan ya shiga gulgulin ranar tuna haihuwarsa, wanda ya samu halartar gwaraza da dama. Ministan lafiya na Jamaica ne ya bayyana lamarin bayan da Bolt ya wallafa wani bidiyo kan shafukan sada zumunta ranar jiya, wato Litinin, inda yake bayyana cewa yana jiran sakamakon gwajin da aka yi masa. Bolt, wanda aka yi wa gwajin ranar Asabar, ya ce bai samu wasu alamomin cutar ba, amma ya umarci duk waɗanda suka zo gidansa da su killace kansu a matsayin kandagarki. Yayin da mutane da dama ke ta aika masa sakonnin fatan alheri, wasu kuwa zaginsa suke yi kan abin da suka kira ganganci yayin annoba. A kasar Mali, bayan an shafe kwanaki uku ana tattaunawa domin samar da maslaha tsakanin sojojin da suka jagoranci juyin mulkin kasar da kuwa wato da kuma wakilan ECOWAS, har yanzu dai an kasa cimma wani takamaiman abu. Tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan, wanda ya jagoranci tawagar ta ECOWAS, ya bayyana a jiya Litinin cewa an ba su damar ganin tsohon shugaba Abubakar Keita, wanda yake tsare tun bayan da ya aje mukaminsa a cikin makon da ya gabata. Jonathan ya bayyana cewa Keita ya shaida musu cewa ba a tilasta masa barin ofishinsa ba, kuma baya son ya koma mukamin nasa. abinda kawai yake so shine a samar da gwamnati wadda zata zama kan turbar demokradiya. Mai magana da yawan sojojin waɗanda suka jagoranci juyin mulkin, Manjo Kanal Ismail Wagu, ya ce shugabannin ECOWAS sun bayyana cewa suna son a samar da gwamnatin wucin gadi, amma alhakin zaben yanayin gwamnatin na kan ƴan mali ne. Ana sa ido kan mazauna gabar teku a jihohin Texas da Louisiana na Amerika saboda mahaukaciyar guguwa mai laƙabin Laura wadda ake ganin zata ƙara tsanani a yau din nan Talata, yayin da ta kada arewa ta wajejin wato ta wajajen mashigar tekun Mexico. Masu hasashen yanayi a cibiyar nazarin manyan guguwa ta ƙasa sun yi imanin cewa guguwar ta Laura zata dada ƙarfi, to amma ba a tabbatar da irin ƙarfin da zata ƙara yi da kuma takamaiman inda zata bi ba. Guguwar ta Laura ta sa masu sa ido kan manyan guguwa a sassan tekun a Mississippi, Texas da Louisiana duk sun zabura. An yaɗa gargaɗi game da mahaukaciyar guguwar a yankunan da ke Texas da Louisiana, inda ake ganin guguwar zata dira gobe Laraba da kuma jibi Alhamis.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daga labaran duniya sai mu je ga rahotanninmu na gaba. Ita kuwa gwamnatin jihar Sokoto wani sabon garin bawul ta yi wa wasu ma'aikatanta da zumar fito da sabbin hanyoyi da za a inganta hanyoyin kudaden shiganta. Daga jihar Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tun a shekarar 1979 ne aka kafa kamfanin bunƙasa harkar kasuwanci a jihar Sokoto, wanda kuma ya shaidi sauye-sauye da dama a lokutan gwamnatoci daban-daban. Ganin cewa har yanzu jihar ba ta hau wani matsayi na bugun gaba a haujin kasuwanci ba, gwamnatin da ke mulki a halin yanzu ta ga ya dace ta sake fasalin wannan kamfanin, ko da za a samu jihar Sokoto ta haɓaka a wannan haujin. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Azil Tambol ya ce yanzu kamfanin an sake fasalinsa, inda ya kunshi hukumar tara haraji, hukumar samarwa da kuma kulawa da filaye, da kuma banki wanda zai gudanar da aikin sa bisa ga tsarin musulunci. Matsayar sake fasali da farfaɗowa da wannan kamfani wanda ya tsaya cik shekaru da dama da suka gabata ta zo daidai da azamar da muke da ita ta bunƙasa tattalin arzikin jihar mu. Kamfanin an sake fasalinsa ta yadda zai goga da takwarorinsa da ke ko'ina a cikin faɗin Najeriya. Kuma ina mai shaida muku cewa kamfanin yanzu haka yana aiki tare da ƙwararri domin ganin cewa an samu biyan buƙatar da ake da ita wajen zaƙuluwa da kuma bunƙasa tattalin arzikin jihar mu ta kowane hauji. To sai dai an daɗe ana fitowa da irin waɗannan shiraruwa da zumar haɓaka tattalin arzikin jihar Sokoto, to ko yaya 'yan kasuwa ke ganin wannan shirin da wannan gwamnati ta yanzu ta fito da shi?
Sunana Mu'azu Bello Mauruno, kuma shugaba na cibiyar ciniki da masana'antu ta jihar Sokoto. Hukumomi ne wanda za su ƙara ma gwamnatin jihar Sokoto ko kuma ke tara ma gwamnatin jihar Sokoto kuɗaɗen shiga, shi yasa aka haɗa su wuri ɗaya. Sannan shi investment company kuwa uba kamfani ne wanda yake gwamnati ta ba shi dama ko kuma hakkin shi ne ya ga cewa ya samu abubuwan cigaba na kasuwanci a cikin jihar Sokoto ta hanyar gwamnati, ta hanyar 'yan kasuwa su kansu.
Sunana Alhaji Nasiru Tukufaru, ɗan kasuwa ne babban birnin jihar Sokoto. Kashin gaskiya cigaba ne wannan, domin duk alamun da ke aka ce babu shi kuma yanzu aka dawo da shi kuma aka ce zai taimaka mata tattalin arzikin jihar, to ina ganin wannan abin cigaba ne. Abin da ya fata mu Allah ya sa abin hanyoyin da suka kamata a bi domin tabbatar da wanda aka yi abin dansu sun samu biyan bukata akai.
Kowane tasiri wannan kamfanin zai yi ga gurin da ake da shi na haɓaka tattalin arzikin jihar Sokoto? Dr. Rufa Ishehu malami ne a sashen nazarin tattalin arziki a Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto.
A wannan hukuma ko hukumomi da gwamnati ta tattara wuri guda, hukumomi ne waɗanda harkokin bunƙasa tattalin arziki su suke gudanar da shi a hukumance. So kuma duk wanda yake da dama ko yake da ra'ayi ya zo a cikin jiha ya bunƙasa sana'a, dole idan ya zo zai nemi waɗannan hukumomin ina suke. Abinda kawai ya kamata a ce gwamnati ta duba bayan waɗannan hukumomin, a dubi yiwuwar hanyar da za a samar da ƙarfin wuta wanda zai iya ba wa masana'antu a wutar da suke bukata domin su yi ayyuka. Nan kuma samar da tsaro shi kai ne muhimmin abu ne ga duk wanda zai zo kudaden Najeriya ne ya zo cikin wata jiha ya kafa masana'anta.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Daga Sokoto Barmaleka, jihar Plateau, inda kungiyar lauyoyi masu kare tsohon shugaban babban bankin Najeriya suna ganin cewar ana neman tauye masa haƙƙinsa a matsayinsa na ɗan ƙasa. Ga Zainab Babaji ɗauke da ƙarin bayani.
Gamayyar lauyoyin da ke kare tsohon mataimakin gwamnan babban bankin Najeriya Mr. Obadiah Mai Lafiya ta shigar da ƙara kotu inda take ƙalubalantar gayyata da rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi masa. A ranar 21 ga wannan wata na Agusta ne rundunar 'yan sandan Najeriya ta aike da takarda wanda ta buƙaci Mr. Obadiah Mai Lafiya ya bayyana a shelkwatar ofishinta da ke Abuja don ansa tambayoyi. Takardar da ke da sanya hannun mataimakin kwamishinan 'yan sanda Umar Mamman Sanda ya fara ne da taken binciken ayyuka. Takardar gayyatar ta ce ana sanar da kai cewa wannan ofishi na gudanar da bincike kan batun da sunanka ya bayyana karara. Kan haka ne ake gayyatar ka don ansa tambayoyi daga mataimakin Inspector General na 'yan sanda sashen binciken laifuka a Abuja a ranar Litinin 24 ga watan Agustan 2020. Tun farko hukumar tsaron farin kaya wato DSS ta gayyaci Mr. Obadiah so biyu tana bincike kan wata hira da ya yi da wani gidan rediyo a Lagos kan kashe-kashe da ke aukuwa a Najeriya musamman a yankin kudancin Kaduna. A taron manema labarai da suka kira jagoran lauyoyin da ke kare Mr. Obadiah Mai Lafiya wanda ke shugabantar kungiyar lauyoyin jihar Plateau barista Yakubu Salebawa ya ce sun yi nazari kan takardar gayyata da rundunar 'yan sandan ta aike wa Mr. Obadiah Mai Lafiya. Sun kuma shigar da ƙara gaban babban kotun da ke jihar Plateau.
Da farko da al'amarin nan ya taso abinda aka yi shine 'yan sanda na ciki wato DSS. Sai suka kira shi suna neman su san me ya faru ko kuma dalilin da ya sa ya kalaman da ya yi a wannan interview da ya yi wanda ita ce ta zama sanadiyar wannan kai da kawa ko kuma sarƙaƙiya da ake ciki. Ya bayyana a gabansu kuma suka tambaye ya rubuta jawabinsa a ƙarshe aka ba da shi akan a tsaya masa beli cewa za su neme shi ya dawo. To abin da ya bamu fargaba da kuma damuwa a cikin al'amarin shine a ranar Juma'a sai ga wasiƙa daga hukumar 'yan sanda cewa suna so ya bayyana yau ƙarfe 11 a Abuja. To abin sai ya zama mana da damuwa domin mun tabbatar cewa a doka idan akwai hukuma da take bincike akan al'amari dole za a bari wannan hukumar ta gama bincikenta. Kuma akwai dokar da ta nuna cewa duk abin da ya shafi tsaro na cikin gida wato a turance internal security ba wanda yake da hurumi ya bincike sai wannan hukumar DSS.
Kenan shi Obadiah Mai Lafiya a yanzu haka bai tafi Abuja ofishin 'yan sanda ba?
A'a, da je ba. Mun samu oda har mun kai takardun kotu domin mun nemi kotu ta bamu damar cewa ba ma mu sai mun je Abuja ba, a nan Plateau za mu kai takardu a ofishin commissioner na 'yan sanda. Idan har aka yi abin da yake gaban kotu kuma suka ce dole sai sun tursasa masa ya je don an karya doka.
Barista Yakubu Salebawa kenan jagoran lauyoyin da ke kare Mr. Obadiah Mai Lafiya. Ya zuwa lokacin da na hada wannan rahoto da rundunar 'yan sandan bata fitar da wani bayani kan batun ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Masu sauraro kada dai ku manta shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sallabi na ci gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da damuna ta yi nisa sosai, wasu manoma a jihar Sokoto sun ce bana an samu ruwan sama yadda ya kamata da yanayi mai kyau. Da dai farashin kayan abinci ya yi tashin goron zabi sakamakon annobar cutar coronavirus da rashin tsaro da ya hana wasu manoma zuwa gonakinsu saboda kada a sace su. A cikin shirin namu na wannan makon wakilin Muhammad Nasir ya tattauna mana da manoma da kuma masu sayan kayan abinci domin jin dalilan da ya sa farashin ya tashi.
Hali yanzu ina cikin yankin Dundaye gidan Maji kuma Allah ya sa na samu ganin Bashiru mai anguwa
wanda za mu ji da bakin sa yadda suka ga damanar Bena da kuma irin fatar da ake da ita.
Assalamu alaikum. Sunana mai anguwan gidan Majin nan kasar don tsarin rikon sarkin Adar. Mun yi godiya ga damanar Bena, mun gode Allah madaukakin sarki da ya gwana mana rana, kuma mun ji dadi kuma abinci alhamdulillah da mana alhamdulillah. Allah ya samu albarka, gero da komai mun samu, gurgudu Allah samu ga alama za a samu insha Allah. Iyaka wa da Allah ya gwada mana, mun same shi Allah ya sa rabin mu na shekai mana shi lahiya ya sa rabin mu na dan son da kawa annabinka Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Amma a cikin harama shi kuma mun samu matsala wadda ta taho gare mu, taban ruwa mun sa shinkahi na rani mun yi waci kuma sosai sosai, kuma Allah ya kadar Allah ya kawo matsaloli ni da kaina ina daga cikin su waɗanda insha Allah in don buhun da kai 30 doya narke min cikin ruwa din. Yanzu kuma mutane da yawa akwai iri na har mai 150-60 doya akwai na kasar din dai.
Tumango, akwai wani abu da ba a saba gani ba kamar shikarun da aka hito baya? Duk aka ga alamun abinci ko ince da mana ta fadi, abincin da aka so ana samun farashin shi ya sauka, amma bana gashi har yanzu farashin bai sauka ba. Ko akwai kila wani abu da ka gani ya kawo haka?
To abin da ka haka al'amari na daga Ubangiji ya taho, saboda shekara duk an haka irin haka haƙi sun fara zaga kai haka. Misali kumshi ma an sun fara zagewa insha Allah haƙi za su haɗi. Waɗanda an mawarata gare mu suna iya wanda ka sussukawa sai ya buɗa in suna tsada suna 200 haka 400 sai ya maishe su 200 ko 300. To bana ba mu samu haka nan ƙware ba, amma alhamdulillah duk da haka nan wasu na sun fara.
Sunana Usman Ibrahim Augi ne, manomi ne kuma ma'aikacin gwamnati.
Ya za ka bayyana yadda damanar Bena ta zo, wani irin alamu aka gani dangane da abincin da aka noma idan aka kutanta da shekarun da suka gabata?
To a hakikanin gaskiya damanar Bena sai dai mu ce alhamdulillah, don akwai alamun kyautatuwa na yanayin abincin da muke fatar za a samu insha Allah, saboda an samu ruwan sama kuma an samu yanayi mai kyau. Wannan muna hasashen cewa in Allah ya nufa, idan lokaci yayi da kuma wasu sun fara girbi, muna sa ran cewa abinci zai samu fiye da sauran shekarun da suka gabata.
Da yake shekaru da dama idan aka kai wannan lokaci an fara girbi, gero ne ko makamantan haka, abincin da aka kasuwa ana sa ran farashi ne dan sauka saboda sabo ya fara shigowa. Ya yanayin shi ke a wannan shekaran?
To a gaskiya wannan shekaran akwai bambanci. Bambanci kuwa ya samu asali ne saboda wasu matsaloli wanda su suka kawo cewa koda an samu abincin a wannan shekaran yana da wuya ya zan cewa abincin ya wadatu ko farashin shi ya sauka. Misali na farko zaka ga cewa akwai karancin abinci a wannan shekaran bisa ga sauran shekaru, domin abincin da aka noma a shekarun baya wannan matsala ta annobar coronavirus ta sa mutane sun kasa fita su yi noma ga rani da damina. So mai an cinye abincin da ke cikin rumbunan ajiya, sannan wannan da muke tsammanin zai shigo, ko da ya shigo ba wani dogon tasiri zai ba, because har yanzu mutane na cikin yunwa. So wannan yana ɗaya daga cikin dalili. Dalili na biyu shi kuma shine bangaren gwamnati. Alhaƙiƙanin gaskiya a shekarun baya mun san cewa gwamnati tana iya kokarinta, ko a wannan lokacin mun san gwamnati ta yi nata, amma kokarin da gwamnati take yi bai wadatar yadda manoma za su samu sauki wajen takin zamani, maganin feshi, maganin kwari da sauransu. Akwai manomi ya rubuta 70 misali a karamar hukuma, sai ka tarar wanda zai samu tallafin gwamnati bai kai mutum 10,000 ba. So yaya ake tunanin a samu abinci wadatacce? Wannan kaga zai kawo illa. Na uku, wannan matsalar kwari kamar yadda na faɗa a cikin dalili na biyu ta fara illa a cikin wannan shekarar. Mun samu rahotanni akwai kananan hukumomin da kwari za su zo su cinye abincin gona tun da ba. Wannan ma kaga zai ba manoma tsoro cewa abinda suke tunanin su samu za su same shi ba. Kuma wannan yayi tasiri kwarai ga sa abinci a halin da ake ciki, ana tunanin muna cikin kaka amma abincin ya kasa sauka a irin farashin da yake a cikin rani. Wannan kaga akwai matsala. Akwai kuma rashin tsaro, wanda kowa ya san kasan nan irin halin da muke ciki, especially a arewacin Najeriya. Kowa ya ga manoma sun kasa isa gonakinsu, because aka iske ga gonaki nan daji bila alalan, amma mutane ba za su iya fita su yi noma ba, suna tsoron karkaje wajen bidan abin da ka ci ka rasa rayuwarka.
Masu sauraro, a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da cigaban shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin Muhammad Nasir, sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti, Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ta baya shine cire mu sannan arzikin mu shine uwa uwa.
Adalla. Yanzu bar mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar sakon email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Alhaji Abubakar Jibrin Dan Gusau, inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ko shakka babu bayanan faifayen bidiyon Mamman Daura ta yanar gizo yana yin waya ya tabbatar da cewa kalaman da ake yadawa na cewa ya kamu da cutar coronavirus kuma yana jinya a Ingila zance ne kawai da ba shi da wani tushe. Sai kuma sako na gaba da muka samu daga Ibrahim Musa wada Barkin Ladi Jihar Filato. Shi kuma yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Ta fatan kun gune lafiya. Allah ya sa haka. Amin. Tabbas ku shakka babu ci gaba da shiga wata hali ta aljannan waina. Sama zafi kasa zafi da talakawan Najeriya suke ciki. Wallahi abin takaici ne kwarai da gaske. Duba da irin talaucin da gwamnatin Najeriya ta Muhammadu Buhari ta jefa talakan Najeriya. Allah dai ya kyauta. Shiko Malam Usaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe cewa yayi salam VOA Hausa. To gwamnatin jihar mu ta Yobe mun ji kin sanya ranukan zabuga kananan hukumomi a watanni uku masu zuwa, don haka mu talakawan karamar hukumar karasuwa babu wani abinda jam'iyyar APC za ta mana wajen tsayar mana da dan takara. Mu ba ruwan mu da inda dan takara ya fito, muddin dai mutum ne mai kirki shi zamu zaba don ya kawo mana abubuwan ci gaba wanda zamu dade mana amfana. To sai kuma sako na gaba daga ma'ajin kungiyar muryar talaka ta kasa reshen jihar Kebbi Aliyu Usman Takalafiya. Shi kuma cewa yayi salam muryar Amurka. A yau ina so ku fada wa shugaban kasa tare da gwamnonin tarayyar Najeriya 33 da ma ministan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja da kuma shugabannin kananan hukumomi 774 na tarayyar Najeriya baki daya cewa shin ko sun san irin matsanancin halin kuncin rayuwar da talakawan kasan nan suke ciki kuwa, inda magidanci da iyalansa ke kwashi har kwanaki uku ba tare da an yi girkin gidansa ba. Ga sakonmu na ƙarshe kuma daga Shehu Adamu Rajau. Shi ko cewa yayi Najeriya kenan an hana shigowa da abinci daga waje, amma kuma an kyale ana fita da namu abincin zuwa waje, wanda hakan kuma ya sa abinci ya yi matukar tsada a ƙasar mu. Allah ya kyauta kuma Allah ya jigan talakawan ƙasar mu. To ma dalla mun kuma gode da sakonnin naku, ku ci gaba da aika mana da sakonni.
A gaida Hadiza Kyari da wasikun masu sauraro. Yanzu kuma mun zo ga shirin mu na gaba, labaran duniya a takaice.
Shafi kwanaki uku ana tattaunawa tsakanin sojoji da jami'an ECOWAS a kasar Mali domin samar da maslaha bayan juyin mulkin kasar. Har yanzu dai an kasa cimma wani takamaiman abu. Gwarzon guje-guje na duniya Usain Bolt ya kamu da cutar coronavirus. Ana zaman ɗarɗar a jihohin Texas da Louisiana na Amurka saboda mahaukaciyar guguwa mai lakabin Laura wadda ake ganin za ta ƙara tsanani a yau.
Masu sauraro, da haka muka kawo ga shirin mu na ƙarshe. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu an jima kaɗan cikin shirin mu na ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahoton nan. Godiya ta musamman ga abokiyar aikin tawa Madina Dahiru Mashanu da ta taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta hada mana sautin shirin Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe. Peace. Salam.